الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم على نبيك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سلك سبيلا واهتدى بهداهم إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a nan masallacin sayyidina Abu Huraira radiyallahu an yau maritin talata 14 ga watan Ramadan wanda ya nuna mun yi sati biyu cip-cip a cikin wannan wata mai albarka Allah ya dauke sarki ya nuna mana kammala shi kalandar musulunci a yau tana shekara 1443 da nasara tana 2026 kuma ya uku ga watan uku da nawa nace 47 1447 da nasara kuma tana uku ga watan uku 2026 kafin mu ci gaba da tafsiri a inda muka kwana bari mu duba tambayoyin da suka zo jiya na jakwai ɗaya ko biyu ma da muka rage shekaran jiya assalamu alaikum malam Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana amin idan mutum ya tashi da janaba a lokacin asuba kuma lokacin sallah yayi kuma a lokacin ba ruwa a kusa da shi kuma ana sanye a lokacin kuma gashi an tayar da sallah sai ya tema mai sallah shin sallar tayi to samari a dai kokari a je ya nemi na aure dai a daina kwana ana ta kwana da janabobi irin waɗannan kun ba mai azarwan zafin idan mutum ya waye gari da janaba abinda an wajibi ya yi kokari ya tanadi ruwa wanda zai iya wanka da su idan yana tsammanin ta tun da dare ya kamata ya tanade ta haka duk saurayi ya kamata ya zana dan flask ko wata kula wanda ke dan aje ruwa yadda kuke dauka sai ayi wanka da ruwa mai yawa ba haka bane rabin galan lita biyu ya ishe saurayi wanka don ba ce aka yi sai ya kwarara ruwan abinda an muradi ya wanke kai sau uku ya wanke jiki gaba ɗaya sau guda so buta ta roba matsakaiciya mai lamba biyar ta ishi wanka kaga in ka tanade ta ko ba ba su da zafi sosai suna iya saka wanka to idan aka yi rashin sa'a baka tanadi ruwan ba kuma janaba ta kama to wajibi ne ka tashi tsaye zuwa nemo ruwan da kake bukata ko da ko ta kama ka fitar daga cikin gidanka ka je gidan makwabta ko ka ɗan yi tattaki ka je wani wuri inda za a samu to idan wannan ta gagara ba wai magana an ta da sallah ba a'a magana lokaci zai fita in lokaci zai fita to wannan sai ka yi taimama ka yi sallar ka ba ka wannan yanayi ina ganin yayi kuskure da jin kawai yi kama don haka shi ba ruwa ya je ya taimama ba haka ake yi ba ba don riskar sallar jama'a ake taimama ba a'a don gudun lokaci ya wuce sallar jama'a kan kun shi kana iya samun ta sanda wani masallaci ke sallama sallar sanda wani ke kama kuma wani kana tafiya kilomita ɗaya har zuwa biyu suna sallah su gama sai ka ba lalle ne sai masallacin kofar gidanku ba ba lalle ne sai masallacin da an makalli ga makarantar ku ba ba lalle ne sai masallacin cikin hostel din ku ba duk inda masallaci yake ka dai cika abinda don shi aka halicce ka shine ibada Malam Allah ya karɓi ibadanmu tambaya ta ita ce mutum yana koyon ɗinki a shagon tela amma malam waka suke sawa a cikin azumin nan ya halatta na tsaya ko a'a to kana so in ce ka bar sana'an ne ka yi gaba abinda wajibi ka rika musu bayani ka rika musu nasiha ka rika jan hankalinsu jama'a duk FMs din garin nan yanzu tafsiri ake don me za mu zauna muna ta sauraron waƙoƙi da kaɗe-kaɗe ku yi haƙuri ku sa mana ku buɗe mana tasha kaza akwai malam wani ka yi ƙoƙari ka jawo ra'ayinsu in kuma ka kasa kai ka nemo taka FM ɗin mana ko ga waya ko wata daban ko ka samu MP3 ka sa tilawa ko wani abu sai ka ce mu saurari wannan yafi ba bane wurin za ka yi ba wannan yana neman ƙarin bayani tsakanin annabi da manzo wannan gaskiya magana ce mai ɗan tsayi a bari lokacin mun ci mutu gaba cikin karatu mu yi ta Allah ya ƙara maka ikhlasi da imani Allahumma amin malam ina yin sallar tarawihi tare da ɗana masallaci ko kure tare da ɗan ban gane ba a masallaci ko zai iya ƙara raka'a guda lokacin da aka zo witiri ina ne yana fitar da jama'a kenan ko zai ƙara raka'a guda lokacin da aka zo witiri don ta zama mimba witiri ba domin in samu yin witiri na ƙarshen dare eh malamai sun halatta da ana iya haka ka katse witiri ka rufe witirinka bayan shi liman ya gama yayi witiri sai ka ƙara raka'a ɗaya sai zama baka shafai sai zankara da sauran su fata kai ta sallolinka cikin dare in ka tashi sannan kuma kai witiri daga ƙarshe don Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la witrani fi layla wani zabi kuma shine ka bar witirin haka in ka tashi anjima kai sallolinka babu laifi don an yi ƙarin nafila bayan witiri Assalamu alaikum Allah ya gafarta wa mahaifan malam da mu baki daya malam ni ɗaliba ce mai karatu fannin lafiya a jami'ar ta faɗi sunan jami'ar na rubuto nan takarda ne don bayyana irin musgunawa da gallazawa da cin mutunci da mu mata muke fuskanta sakamakon muna sanya hijabi da niqabi kuma abin takaicin shine wasu masu laƙanta mu din lecturori ne musulmai masu riƙe da muƙamai a jami'ar masu iƙirarin kishin musulunci da musulmai da nuna cewa su jikokin ɗan fodiyo ne to an faɗi gari kenan amma ni ban faɗi jami'ar ba ai ba jami'ar guda gare mu ne jami'ar nawa gare mu yanzu nan Sokoto a sun fi hudu muna da main street babbar ta duniya ɗan fodiyo ko muna da ta jiha sannan muna da northwest ta alu sannan muna da iconic yawa sannan muna da wannan ta gada saisa muna da su da yawa don haka ni dai ban faɗi sunan jami'ar tace sukan zagi iyayenmu da aibata mu cimmala yanzu mace ba ta da yancin sai niqabi a garin musulmai kamar Sokoto ba tare da an tsangwame ta ba shin laifi ne in mace musulma ta zaɓi ta rufe fuskar ta da niqabi shin niqabin nan akwai shi a cikin addinin musulunci to ni wannan tambaya ta uku dai ta shafe ni amma sauran ba ni na hana ba bale ki tambaye ni ko ce wai ba ta da yanci ni ba ni zaki tambaya ba amma dai niqabi akwai shi a musulunci sunna ce wadda wasu malamai sun kai ta matsayin wajiba wasu suka ce a ba wajibi bace saboda mata a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai masu da kabe akwai da ba su da niqabi tunda Annabi bai hana wanda ba su da niqabin ba babu dalilin a tilasta ko wace mace sai ta sa niqabi amma dai mustahabbi ne mai kyau saboda kakara tabbatar da hijabin da Allah ya ce a tsakanin maza da mata kuma wasu malamai na ganin cewa babu fitina cikin jikin mace wanda ya fuskar ta saboda haka ko waɗanda ke ganin cewa ba wajibi bane mustahabi ne suna ganin idan mace zan tana da kyan da take fitinan mutane to a haƙƙin ta wajibi ne ta sa niqabi haka gaskiya abinda wannan lecturerin ke yi kuskure ne wanda ya taso daga jahilci saboda basu karanci addini ba kuma basu tashi suka isku niqabin nan ba to bace kai duk abinda baka gani ba daidai bane wasu yara sun wasu sun tambayi Malam Abubakar Gumi da TJ ne suka ce malam yara suka zo mana garin mu da wani sabon karatu suka ce mu bar tsohon nan da muke akan sa mu kama nasu sai ce na ku shi ya tsoho nasu shi a zamanin banzo Allah saboda ka da yawa karatun da kake ganin baka san shi ba amma ba sabo bane da yawa karatun da ka san shi ka saba da shi amma sabo ne saboda bai shekara 2000 ba to ko ya shekara 2000 yana iya zama sabo ko yayi 1100 na iya zama sabo kai duk abinda ba zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da sabon sa ba to sabo ne addini don haka niqabi addini ne yana da kyau lecturerori su yi hakuri su bar masu son sawa su sa inda har za a bar mai sket da yi tsiraici mai bayyana rabin kirjinta duk da mu dai alanda dan fudi ba a bari ai wannan dan fudi ba a bari bace ta indi sadduris ka'ida ce malami na da damar ya kore ta da aji in ta ki sa sura kwarai sannan akwai discipline committee da ke iya hukunta ta to amma dai duk da haka tunda mace na iya shadda ta ga dama to idan da hin wanda ta ga dama yi wanda shari'a musulunci ta ce ne to wannan lecturer da kika faɗi gaskiya jahilci ke damun su wata kila da son zuciya amma indon an tsangwame ki akan addinin ki bai kamata ki tada hankalin ki ba da waya ma kai addini na kware yanzan baka da tsangwama ko guda ai wannan alama ce ta cewa abin da kike daidai ne aminci Allah a gare ka Allah ya kara lafiya ya kuma cikan mafari amin tambaya ta ita ce shin ko akwai falala ga wanda yake yayi sallar jami'i yana samun kabbara harama har tsawon sallar 40 ko sallar kwana 40 naji wani yace kwana 40 malam menene gaskiyar zance sai sallar kwana 40 ake nufi ko sallar 40 akwai hadisi guda biyu da wanda inganta da wanda bai inganta ba mai sallar 40 na Imam Ahmad ne sallar 40 amma sai ce a masallaci na wannan kaga a masallacin annabi kenan shi sa ku ga alhazan mu in sun tafi suka so su yi kwana 8 lokacin aikin haji don su yi sallar 40 a masallacin Madina to matsalar ita ce hadisin bai inganta ba hadisin Anas ne malamai sun raunana shi cikin wanda suka yi dogon magana kansa akwai Muhammad Nasiruddin Albani saboda wani rawi da yake ce mana bai a cikin sa so tunda bai inganta ba kaga da falala bata tabbata ba sallar 40 kwana nawa kenan kwana 8 to akwai hadisin kwana 40 wannan hadisi yana cikin Tirmidhi kuma Tirmidhi ya inganta shi ya ce hasan sahih shi ma malam Albani ya kyautata shi shi kuma abin da ya ce wanda ya yi sallar 40 wanda ya yi sallar ta kwana 40 kabbara harama bata kubuce masa a cikin jama'a ba to zai samu barranta biyu ba ya barranta daga munafurci ya barranta daga daga wuta ya barranta bara'atun minan nar bara'atun minan nifaq ya barranta daga wuta ya barranta daga zama munafiki ma'ana duk wanda ya kwana 40 kabbar harama bata kubuce masa a masallaci ba to ya samu lasidin aljanna sannan kuma shi ba munafiki bane duk munafiki bai jera kwana 40 yana sallar masallaci to anan ana nufin jami'i a masallaci ko a wani wuri kaman hostel na dalibai ko majalisi na mutanen anguwa ko wani wuri wurin wasa misali wurin motsa jiki ya za a koro da keɓe wurin sallah ko restaurant wurin cin abinci amma an tanadi ko idan dai cikin jama'a ka yi ta kuma da kabbara harama amma fa kwana 40 saboda ka sallah 200 kenan wallahi jama'a mutum bai sanin suna da waya sai ya sa maran sai da sai yayi wata rana a Makka ina da wannan magana ma shekaran ta biyu hajji shekara biyu da suka wuce na baro masaukin mu na alhazai na zo na dauki hotel kusa da masallaci don ina son ni a raina in yi sallar 40 da kabbara harama sai na zo daidai inda gani ga masallaci ba wahala kusa abin da ke faruwa wallahi sai da aka zo ta 40 daidai ina fitowa hotel yana Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah sallar 40 ba wai kwana 40 ba kwana 8 kin to yana da wahala a irin yanayin mu na yanzu da chakwakiyar da a gaban mu kaga mutun ya jera kwana 4 kabbar haram da kuce masa ba kenan wannan wata alama ce ta imani ka gwada kanka so nawa ne kake rasa don haka daga magriban nan tayo ka fara kace za ka yi kwana 8 bu gani idan ka iya yin 8 din nan to 8 sau 5 za ka yi ka koma wasu 8 ka koma wasu 8 ka koma wasu 8 sallar 40 kenan kwana 40 kenan kaga daga yau 14 ga wata har zuwa 24 ga watan Shawwal kwana 40 daidai kuma kabbar haramu ta kuce maka ba to in kai wannan ka samu lasin biyu wannan hadisi shi ingantacce ne amma wancan na masallacin annabi kwana 8 bai inganta ba assalamu alaikum malam mahaifin mu yana da wani mai gida wanda yake bashi 50,000 duk watan azumi to yanzu mahaifin mu ya rasu amma duk da haka yana aiko mana da wannan kuɗin shi wannan kuɗin za a raba su ne kamar gado ta yadda duk magadan shi suna da haƙƙi a ciki ko kuma ya za a yi wurin kashe su no abinda aka baku bayan mutum mai gidanku ba gado bane a raba daidai bukata wanda ya wadata ya bar mu wanda adda bukata sannan akwai kula da masu rauni mana karami ko marar lafiya ko dalibi da sauransu ba daidai za a raba su ba sannan babu li zakar bi sulazil unsay ya ma kamata in mace mabukaciya ce a ƙara mata fiye da namiji. Kyauta ce wannan. Haka duk kyautar da ake kawowa bayan mutuwar mai gida ta abinci da kuɗi da sauransu duk wannan ba rabon gado ake musu ba. Amma abinda shi ya bar shi, misali bashi yake bi, bashi yake bi aka dawo da shi, ko kuma haƙƙinsa ne na aiki, ko dai wani abu ya kama da wannan, to wannan rabon gado dai saboda ma haƙƙinsa ne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi, Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana da ilimi mai amfani da kuɗi masu yawa masu albarka. Anya ba mu ansa wannan majiya ko? Malam wallahi kai fitila ne a gare mu, muna alfahari da kai a koda yaushe. Allah dai ya rufa mana asiri, ya yafe mana abin da ba ku sani ba, ya karɓa mana ɗan ƙoƙarin da muke yi na bayyane da na ɓoye, kowa kansa ya sani. Baka sani baka daina irin wannan maganganu. Allah ya rufa asirinmu duniya da lahira. Kai masoyina ne wallahi, to Allah ya so ka saboda shi, kuma ya haɗa mu da kai gidan rahamarsa. Ina son kai min addu'ar samun nasara a rayuwa da shawara yadda zan yi na rage fushi da kuma yadda zan yi domin samun ilimi mai yawa mai amfani. Na gode, Allah ya sa ka gama lafiya daga ɗanka mai bibiyar karatunka a koda yaushe. To da farko dai, in za ku rubuta takardun nan, Allah duk addu'a ku yi ban hada ba, amma shi wannan kai fitila ne, kai alfahari, Allah ku bar waɗannan kalmomin, suna da nauyi, ba mu jin daɗinsu. Ba mu jin daɗinsu, mu mun san kanmu, in wasunku ba su san mu ba. Na biyu, matsalan fushi asalinsa halitta ce, amma yakan haɗu da tarbiyya da bi'a. Galibi za ka isko mutumin da mace mai fushi ta haifa, sai ka isko shi ma yana da fushi. In ma babansa kuma haka yake, fushi mai fushi mai faɗa, za ka isko shi ma yana da wannan. To kaga akwai halitta, sannan akwai bi'a, yanayin environment. Idan ka tashi wurin da mutane suke da mujamala, zan ba da kyakkyawan misali da Sudan, inda na yi karatu ina matashi. Sudan mutane ne masu tsananin mujamala, saboda haka da wuya kaga sun yi fushi, kana ɓata masa da yana, shi dai ya tausasa zuciyarka. To kaga kenan halitta da bi'a. Na uku da rashin tarbiyya. Rashin tarbiyya shi ne zan ba ka zuwa makaranta ka ana karantar da kai illa fushi da hatsarinsa. Da yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada wasiti ga masu fushi, ba za ka zan yi tarkizi akan na ukun nan. Idan Allah ya karɓi ɗabi'an fushi me za ka yi? Na farko ka sa maranka ta wannan ɗabi'ar taka, ba ta da kyau, kana son ka rage. Baka da ya taso maka sai ka wakan ka faɗa. Na biyu ka bila dubban da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, ma'ana in ka yi fushi kar ka yi magana, saboda duk abin da baka faɗi ba kai bane, shaitan ne zai faɗe shi, zai jawo da na sani. Kar ka ɗauki mataki da yawa, matakin da ake ɗauka cikin fushi da na sanin sake. Akwai tsohon rudubar da muka yi a nan, za ta fi shekara 15, sunanta kada kai, ko kusan haka nan, kada ka yi fushi. Wannan rudubar har yanzu Malam Habibu ku tono ta, a neme ta, saboda research na yi sosai, kuma don kaina na yi shi, kuma yana amfani na har yanzu, kuma za ku amfana da shi. A ciki na ba da kisoshi daban-daban na wa'inda fushi ya ja musu da na sani da har abada. To ka kawo maranka cewa in ka ɗau mataki fa shaidan ne yake ɗauka, ba kai ne ba, sai kai maza ka kwanta. Na uku ka ce a'udhu billah, ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim, domin fushi yake shaidan ne. Na hudu, in kana tsaye ne ka zauna, in zaune kake tashi ita tafiya. Wanda ya fusata ka, in yana ka rabu da shi, ma'ana ka nisanci dalilin fushin. Misali matarka ce, sai kai maza kai jamin gida ka yi taka taya ka kyale, ko da za ka dawo ka huce. Na ƙarshe, duk waɗannan yana kai su ba su yi aiki ba, to shaidan daga wuta aka halicce shi, babban maganinsa ruwa. Ɗauki ruwa ka yi alwala, da ka alwala kada ji canji ga zuciyarka. Idan har yanzu akwai sauran ƙurgushi, ka bar ta sallah. In dai da niyyar gusur da fushin da dai, to ko kai abokin Iblisu kana samun sauki. Sai magana samun ilimi mai yawa mai amfani, ilimi ana samun sa ne ta hanyar gurgusa wurin malamai da gurfanawa a gabansu. Innamal ilmu bitta'allum, ka zaɓi malamai na Allah waɗanda za su iya karantar da kai karatu nagartacce, sannan ka jajirce kada ka yi wasa da lokacinka, kada ka yarda zan a cikin lokacinka akwai nayarwa. Lokacinka kada ya zama hanjin jimina, ya zama gabaki ɗaya lokaci ne wanda ake amfanuwa da shi. Wannan su ne tambayoyin da za mu yi amsawa a yau, Allah ya mana muwafaka. Malam za mu tashi aya ta 142, sai qulu sufaha'u minan nas.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم. مفتاح كتم كراتوه لبير بايا شو أنشق مقام القبلة سبو دمي سبو دا شين نسخي نفرقو دا أكي أشري أمسلنج وكنتي يزوغا وديكي الله يتنزاش. Don haka lalle muhalli ne na tada shubha daga munafikai. To in kuwa haka ne, Ubangiji yana so ya karkare ni wannan magana gaba daya. Sai da nan gaba da hukuncin da aka canza ba mai bakin magana. Ke sa kuka ga Allah Ta'ala ya ta kawo maganganu game da canjin alƙiblan nan tun ba a zo ƙuru'u aka faɗi ba. To abin ban sha'awa ga Alƙur'ani shine Allah ya jera abin sai da yake so. Har zuwa nan ba a faɗi cewa a canza alƙiblan ba. Ko mun kai ba, amma sai aka biyo baya da aka fara gabatar da abin da zai biyo baya bayan an canza alƙiblar. Sai Allah ce sai qulu sufaha'u minan nas, wawaye daga cikin mutane Quraishawa, ko wawaye daga cikin Yahuda, ko wawaye daga cikin munafikai, nan gaba za su faɗa su ce ma wallahu an qiblati allati kanu alayha. Me yasa suka canza alƙiblar da suke akanta? Za su sanya alamar tambaya, suna nuni da cewa su ba su yarda addininka constant ba ne, addininka ba tabbatacce ba ne, yau kai haka gobe kai haka, addininka ba yi da tabbas. Za su gaya maka haka. To sai Allah ya kira su wawaye. Saboda me? Saboda suna tambayar wanda in ya yi hukunci ba a tambaye sa. Domin ai ba ku kuka yi hukuncin ba, hukuncin na Allah ne. Allah ce qul lillahi al-mashriq wal-maghrib, ka gaya musu gabas da yamma duk na Allah ne. Don haka wanda a gabascin Ka'aba zai kalli yamma, wanda a yammacin Ka'aba zai kalli gabas, wanda a kudancin Ka'aba zai kalli arewa, wanda a arewa zai kalli kudu. Dukkansu umarnin Allah ne suke bi. Ka'abar ba ita ce wanda ake yi masalla ba. Shi wanda ake yi masalla shi ya sanya ta alami na wurin da ake fuskanta a yi sallah. Za ka gaya musu gabas da yamma duk na Allah ne. Yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, yana shiryar da wanda ya so zuwa ga hanya mai kakka. Saboda haka ku din nan Allah ya shiryar da ku ga alƙiblar da ita mafificiya. Don haka Imam Ahmad ya rawaito daga Nana Aisha, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Yahuda suna hasada mu akan abu uku. Abu uku suna bakin cikin su gare mu. Da farkon su sallar Juma'a. In Juma'a ta yi, muka wanki kayayyaki, muka fito farare tas, muka nufaci masallaci, muka taru, muka zauna tsit, muna sauraren liman. Yahuda hasada mu suke bakin ciki suke ji. Ba su da irin wannan taron mai ban sha'awa. Na biyu, alƙiblanmu suna hasada mu akan alƙiblan. na uku cewa amin. Idan an gama sallama ka ce amin, suna bakin ciki an gama fatiha kai. To don haka Allah ya ce shiryar da mu ne zuwa gare sai ta alƙiblar ta dace. كذلك جعلناكم أمة وسطا
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ
تبارك وتعالى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا حَكَسْ مُكَسَنْ يَاكُوا الْأُمَّةِ مَيْ دَرَجَةً الْوَسَاطَةُ شِنِي كَنْ أَبُو Al-wasatatu shine falalar abu. Al-wasatu shine tsaka-tsakin abu. Al-wasatu shine daidaitattun abu wanda ya balance. Kun gane ko? Al-wasatu shine abinda bai fifaye ba bai kasa. Don haka wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan. Haka muka sanya ku al-umma matsakaiciya. Al-umma madaidaiciya. Idan ka ajiye kwallo tsakiyar ta ina yake samanta to saboda haka mu al'ummai mu ne tsakiya mu ne sam mu ne mafi daraja a wajen aqida mu ne matsakaita wasu sun ce babu Allah wasu sun ce alloli da yawa suke mu ko mun tabbatar da Allah wanda a hakikani kaga mu a tsakiya ke a wajen tunanin mu a tsakiya saboda wasu surin jayar da gangar jikinsu babu ruwansu da ruhinsu suna ci suna sha kamar da dabbobi ke ci suna sha amma ba su bauta ma Allah wasu sun bar duniya gaba ɗaya sun tare ruhin ɗaya suke ba abinci amma mu musulunci sai koya mana haɗu duka kaga a tunanin mu ba mu a tsakiya sannan a wuri da lokaci duk mu ne mafifita domin wurin da duniyar musulmi take a yau shine mafificin wurare a duniya shi yasa kaga makiya sun tarar masa gaba daya duk inda duniyar musulmi take nan Allah ya aje arziki duk inda duniyar musulmi take nan a kyakkyawan wuri wani dan Japan ya zo Najeriya wata lalura a Ilorin aka dauko shi daga Lagos zuwa Ibadan yana kallon abinci dama da hagu sai fashe da kuka ce mu inda mu adda wannan kasar da mun jagoranci duniya yanzu to ba ku da ita mu adda ita mu kuma muna nan muna jiran ku kero mana sabon kalme na zamani da garma irin naku don ba mu iya mai ba mu takarce mana yawa duk wani arziki da duniya ke takama da shi na karkashin kasa a kasashen musulmi yake sannan a zamani ma mu muka zo a zamanin da dan adam ya gama wayewa kokolwarsa ta gama fashewa kun gane ko al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce al'ummar da ta zo daga karshe lokacin da dan adam tunaninsa ya nuna kimiyya ta kai ko ina fasaha ta kai ko ina an kai mu in ka cire rayuwa wanda ake busa ma mai rai abu kadan ne ya rage wanda dan adam Allah bai bashi ikon yi da fuskar yaƙi da ƙera makamai da strategies da yaƙi-yaƙin nan yau da ɗan yatsa ka za ka danna ka yaƙi bayan a da gaba da gaba ake yaƙi da takobi da garkuwa da mashi da sulke amma yau kana cikin ɗakin ka da AC zaka latsa abin da zaka latsa ka yaki kasashe so mun zo lokacin da shi amma fifita ga ɗan adam zaka mu al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ne al'umma mafificiya don haka Allah ta'ala ya sanya mu al'ummar da ake koyi da ita mu a alqiblar sauran al'ummomi duk abin da baya cikin mu to ba wayewa ne ba na tunani na shari'a na aiki don haka ubangiji ya kafa hujja da wannan akan cewa alqiblar mu ita mafificiya وكذلك جعل لكم امه وسطا امه خيارا زاببن الامه النبي صلى الله عليه وسلم يقول كوني cikin al'umma ta 70 duk kun fi su daraja da karama wurin Allah usaiti li takunu shuhada ala nas muna son ku zama su shaida ga mutane don haka duniya da lahira mu ya kamata mu zama shuhada kun ga wannan da wuce mu da aka ga lamarin duniya kasawar mu ce amma ba haka shari'ar musulunci take so abinda musulunci ke so shine abinda al'ummomin daulolin musulunci suka yi a bayan ahlus sunna na kawo ci gaba ta yadda duk wani ilimi da ka sani duniya duniyar musulmiyan ka fara yinsa jami'o'i uku ta ɗaya da ta biyu da ta uku da aka fara yi a duniya kasashen musulunci aka yi su Andalusia ne da Al-Qahira da Qairawan nan aka fara jami'o'i ba wai na karantar da fiqh ba a'a na karantar da engineering na karantar da medicine na karantar da sciences iri-iri duk wani ci gaban da kuka sani wallahi gare mu tura suka dauke shi mu al'ummar musulmi to wannan ci bayan da kuka samu rauni ne wanda kowace al'umma akwai lokacin da yake iya cin mata Dr. Yusuf Al-Qardawi Allah ya ji kansa yake cewa kofofi guda biyu ne Allah ya kulle guda ya bude guda sahabbai suka yadda ta kulle suka bar ta kulle ta bude suka bar ta bude yace amma mu a yau waccan da aka kulle sai muka bude ta wannan da aka bude sai muka kulle ta Nika Muhammad Al-Ghazali ne wannan magana ko Yusuf Al-Qardawi cikin su dai wannan maganan kowannen su ya fade ta ya fade ta ne lokacin da muna dalibai muna kankarbi bakuncin su muna su dan amma ina zato ma a rubuce take amma na rike magana da dadewa wace kofa yake nufi a kulle ita ce kofar ibada wanda wanda annabi yazo da ita kaka so ta ci gaba har ranar tashin kiyama an kulle kofa shine ma'ana alayma aqbaltu lakum dinakum kanin ku da Allah sahabbai sun bude ta basu bude ta ba yadda annabi ya kasu ke ba su kare mu ko yau ba mun bude wannan kofa ko wacce ibada kace kai mata kamus na bidiyoyi za ka bidiyoyi cikin ta babu iyaka to kofar da Allah ya bude ta ce kofar sha'anin duniya khalaqalakum ma fi samawati wa ma fil ardi jami'an sama da kasa duniya ku dai ku yadda kun ka ga dama amma sai aka waye gari mun bari a wuce kenan wannan kofar da abu da mun kulle ta to zama mu ummatan wasatan ya fi tabbata ga aqida duk aqida da ba ta musulunci ba to aqidar banza ce don haka wa kazalika jannaku ummatan wasatan yana nufin aqidar mu ta amme kakkiya ibadar mu ita amma fifice duk wanda ka ibada ba irin ta mu bashirme ne kawai ke ولتكونوا شهداء على الناس مكتي على الدنيا هكما على الآخرة الأمة المسلمين شيداني مو شيداني كاونا المسلمين مو شيداني قال أمومي زا أزود النبا وقونا النبي أتنبيش كايسة تساقو يتي نائسر وأي شيدا كيتي على الأمة محمد مو زامي مسا شيدا كونا جمع سسوس قريتاش mu ko da bi za mu shaida da shaidar da Allah ya mana cewa adilai ne hadisi ya zo a sahih bukhari daga Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk musulmin da mutane hudu suka masa shaida alheri zai shiga aljanna sabai suka ce to in uku ne fa ya rasulullah yace ko uku ne suka ce to in biyu ne fa yace ko biyu ne suka ce amma ba mu tambaye shi guda ba to gara ma da ba su tambaya ba dan shaida ta fi kammala yana samu mutum kuma in dai ba ya samu mutum biyu su ce maka na kirki ba kai ba na kirkin bane ko ba ba gaskiyar magana ba don haka kowa yayi kokari ranar mutuwar sa samu mutum biyu su ce Allahu akbar hakika an yi rashi mutumin kirki bawan Allah to shine zaman mu shuhada alan nas ya kuna rasulu alaikum shahida manzo ya zama hukum mai shaida akan ku don haka mu annabi shi zai shaida gare mu mu ko mu za mu shaida ga al'ummomi amma jalla kiblat allati kunta alaiha Allah ce daman dai ba mu sanya alqiblat da kake akan ta ada ba ita ce baitul maqdis illa lina'lama man ittabi'u ar-rasul sai dun mubayyanar da wane ne zai bi annabi in an canza daman muna son ka bi ka'aba amma muka fara dora ka aka baitul maqdis domin in mun canza muga imanin mutane wannan shi zai kara tabbatar mana cewa fuskantar baitul maqdis umurnin Allah ne amma da hadisi dan babu cikin qur'ani babu inda Allah ya ce fuskantar baitul maqdis amma kuma gashi Allah anan ya ce wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha ba mu sai al-qiblan da ka kasance akan ta ba ashe lokacin da yake akan ta bisa umurnin Allah da sanyawa Allah da yake a kai to ina ayyuka tabar da umurnin babu ta kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karɓar wahayi ba na qur'ani kawai in kana bibiyar hadisi zaka cin mai irin hadisan da kai tsaye ya bayyana wahayi ne kuma hadisin da sallallahu alaihi wasallam yake cewa inda jibril nafakha fi ru'i anna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha wa ajalaha fattaqullaha wa ajmilu fi at-talab jibril ya busa min bayani cikin kirjina ya sa min magana cikin zuciyata cewa ba wanda zai mutu sai ya cinye duk arzikinsa ya cinye duk lokacinsa yace ba ku ji tsoron Allah ku kyautata nema yadda ajalinka ke neman ka arzikinka ke neman ka ba wanda zai mutu sai ya cinye duk kwaye gerun da aka rubuta za a yi mai furako ku ne shi sai ya shanye duk digon ruwan da arzikinsa ne idan kana da ruwa yanzu a China ko Italy ko Japan ko Makka ko Ghana ba za ka mutu wallahi sai ka sha ruwan nan idan ba a rubuta ma zuwa can ba to sai an rubuta dauko ruwan nan an kawo maka su suka ce rabon kaddo baya hawa sama to in ya haushi ma kai shi ake sai ya sai ya koci ta to wannan magana kaga wahayi ce amma wahayi ne da sunna don haka wahayin alqur'ani tawaye ne na wahayin sunna tagwai ne haka kana yake cewa kaso kaka ban na gwaranci ta mai ta Hausa mun so mu fayyace zamu fayyace kenan muna da wahayin qur'ani muna da wahayin sunna kina nan sai suke cewa ala inni utitu alqur'ana wa mislahu ma'ahu kusani an ban qur'ani an ban wani abu tare da shi irinsa to menene aka ba shi bayan qur'ani sunna sai ka dura yansa modelci baya fadin son zuciya baya aikata son zuciya baya fushi da al'amarinsa sai dai al'amarin Allah duk abin da yayi daidai ne bisa umarnin Allah yake shi sa lokacin da ya kalbi sulhu a Hudaybiya sayyidina Umar ya dan nuna jayayya sai ya ce masa baka san ni manzo bane yace na san kai manzo Allah ne yace to ban saba umarninsa kuma babu inda Allah ya ce sulhu cikin Qur'ani babu shi amma umarnin Allah ne ai sulhu saboda ka duk wanda ya ce maka shi zai yi addini da Qur'ani zalla a'a yana dai so ya ruguza addini yana so ya ruguza addini وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه الله يجي بمسنع القبلة دك كسن تي أكنتبا سيدون مقود مقني مقودي وزي بمنزوه ممن ينقلب على عقبيه دك وندا زي جوية عبادة باية تشي بيتبا wannan alami ne na cewa lalle an samu saroni imanin da musu daidai shiga musulunci ba wannan canza alqibla yayi musu tasiri da bin jita-jita da maganganun munafikai da yahuda da wawaye yadda Allah ya kira su har suka bar addinin Allah ya ce wa in kanat lakabiratan illa ala alladhina hada Allah duk da ke canjin alqibla na abu ne babba sai fa ga waɗanda Allah ya shiryar da su ما كان الله ليذيع ايمانكم يسوكا ce to in haka ne sallolin da kuka yo can baya kenan ba ku da ladarsu tun da yanzu an canza alqibla sai Allah ya ce ma kana Allah ليذيع ايمانكم Imam al-Bukhari ce imanakum salatakum Allah ba zai tozar ta abin da kuka bisa ga imani sallolin da kuka yi kuna kallon Baitul Maqdis sun tafi ladarsu ta wuce yanzu kuma wanda za ku yi ku kalli Kaaba su ma ladarsu za ta tabbata inna Allah bin nasi la rahufur rahim hakika Allah mai cikakken jinkai ne da tausayi ga mutane kaga dai ci imanukum ya nuna sallah imani ce ibadodi imani ne shi yasa aka ce yazidu wa yanqus imani na karuwa yana ruwa gurgurdo da kake ibada gurgurdo da kake kara imani gurgurdo da kake sabon Allah gurgurdo da kake rage shi yasa imanin mu na cikin watan Ramadan baya daidai da imanin mu na cikin watan Sha'ban tsakanin ku da Allah kai ko ba ka Shawwal na kamawa ma za ka canji saboda me saboda ibadar da muke cikin Ramadan ba mu iya yin ta wajen Ramadan to kana ƙara ibada kana ƙara imani Muslim ya rawaita hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wallahi lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladihi duk yadda mace take son danta take jin tausayin sa Allah ya fi tausayin bayin sa he da ita kuma kaga na Allah ta'ala ce bin nasi baka baka raba Allah da bayin sa mutum in ba tabbaci gare ka na ya mutu yana bisa kafirci ko shirka ba kar ka taba yanke ma bawa kauna daga ubangiji duk abin da ka ga yana yi saboda me inna Allah bin nasi la raufur rahim wani ma ƙarshen rayuwarsa zai yi tuban da duk garin ku ba in an raba shi ya ishe ku kaman ga midiya da ta kawo kanta tace ta yi ciki annabi sallallahu alaihi wasallam korata amma ta tabbata ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laqad tabat tawbata law qusimat wa law wuzi'at ala ahli al-madinati law sa'at mun zalla ce tuban da wannan mata da za a raba mu duk mutanen madina ya ishe su shiga aljanna saboda ka duk yadda kaga mutun da yanayin sa kai dai yi masa nasiha kai dai tausaya masa bi hanya gyara shi in kana iya ba karkashin mace shi domin wurin tsira muke inda muna duniya wurin tsira muke kuma ana nan zaka ga wani kamar walƙa ya zo ya wuce ka wanda da bayan ka yake kakan haifi da ya zo ya wuce ka wani ma jikan ka ne ya zo ya cin maka har ya shiga gaba ko ga ilimi ko ga imani ko ga kuɗi ko ga sarauta ko ga jin daɗin duniya ko ga lafiya ko ga kyan halitta ko ga komai so muna muhalli ne na tsira don haka kar ka zagi abokin tsirarka addinin musulunci abin da yake so duk wanda ka gani ba daidai ba ka ji tausayin sa kuma kai masa addu'a da zaran naga kafiri yana aikin kware wallahi sai in tausaya masa Allah ka azurta shi musulunci saboda in bai musulunta ba wannan aikin kwarai zai ci bore sa amma nan duniya kawai jume alƙawarin Allah ne kai alheri sai ga alheri waman ya'mal misqala zarratin khairan waman ya'mal misqala zarratin sharran to amma samu rabon alƙiyama sai an hada da imani waman ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun dole sai kana da imani sannan ne zaka samu falanu hayyanu hayatan tayyiba wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun annara taqallubu wajhika fis sama
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون
قد نرى تقلب وجهك في السماء حقيقة يا كيمن زومنا جنن يوان ددوبا كججي فسك كدكك يزوى سماء wato kana shaukin a saukar da wahayi a canza baka al-qibla an kai wani lokaci da manzo Allah baya da buri irin a ce canza al-qibla wannan shi zai ƙara tabbata maka cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da son zuciya sai ki addini domin inda shike shatawa inda yake dama kawai sai juya ba amma sai da jira umurni daga Allah Allah ya ce falan walli annaka qiblatan tardaha wallahi muna shirin juyar da kai ga al-qibla da kake sha'awa kake so kake bukata ta ita ce Ka'aba fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram to juya fuskarka ka koma shatr al-masjid al-haram bangaren masallaci ne al-haram wannan kalmar ta shatra ku kula da ita lokacin daga kaga Ka'aba me zaka kalla ita Ka'aba din shi sai Allah ya kira ta al-masjid al-haram walli wajhaka shatr al-masjid al-haram a lokacin da kake cikin masallaci nesa da Ka'aba me za ka yi ka kalli jihar da Ka'aba take ko ba haka ba a lokacin da kake wajen masallaci shi masallaci shi ne Masjidul Haram ki za ka kalla kamar da Allah ta'ala ya ce inda ma ya'muru masajidallahi ba wannan ba ara'aytum aj'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil haram duk masallacin gaba da yansa saboda haka lokacin da kake misfala ko tan'im ko aziziya ko sharil mansur ina wasu kuma sai ina da titi maka bago mansur wancan magabaci na khalifa mansur shi ya mani titi a wurin saboda haka sharil mansur ne to duk inda kake makka idan masallaci na nan nan zaka kalla ba ruwanka da ita Ka'aba din muradin ka masallaci lokacin da kake Jidda fa ko kake Taif ko kake Riyadh ko kake Sokoto ko kake Ankara ko Accra ko Casablanca duk inda kake a duniya ita Makka ita ce al-qiblaka yasa Allah ta'ala ce illal ladina ahadtum inda al-masjid al-haram masjid al-haram ho dai yake Hudaybiya kaga wajen gari ma take ba ko cikin garin Makka take ba wajen gari take amma cikin haramin Makka din to saboda haka da yace shatra yana nufin jihad da Makka take jihad da Ka'aba take kai kenan abinda suke yi na sai an dauko ka bat fly a cikin masallaci an tabbatar da nan an sa application ya nuna nan ya nuna nan wannan ta'annut ne tashaddud ne babu katar sa ما بين المشرق والمغرب قبلة wanga yankin gabaɗin sa kibla dan haka da wanda yake haka da wanda yake haka da wanda yake haka da wanda yake haka duk daidai ne so in aka riga aka gina masallaci bisa ga al-qibla kar ku bari wani zai sa muku compass yace a wallahi Indonesia kuke kallo ƙarya yake jihar da Allah ce aka laita kuke kallo kuma yake wallahi wajaka shatr al-masjid al-haram وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا دو عند كوكي الدنيا ولوا وجوهكم شطرا جو يد فسككو كفسكنتيش شطره جهاز زمو انا جاي كبشي غبس هاكو غبايا دو فادين نيجيريا اتي غبا داي ان مني سهو سهو اتي كعبه تا مكي غلو بيوا اما جهه تا مكي غلو كوما تايشي وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ Allah ya kuma hakika wadanda aka ba su littafi wallahi sun san gaskiya daga wurin ubangijinsu da gangan ne suke jayayya da ku akai amma sun san gaskiya Allahu bighafilin amma ta'mal amma ya'malun Allah bai zama wanda yake rankana daga abin da suke ba yana kan madakata yana kallon su ya sa abin da suke
ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعض بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين
ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية الله يتكم والله ذا ذاك زوم أهل الكتاب ده قوة إرن آية ما تبين قبلتك بها ما تصبح قبلتك بها هذا كيف يقول لك إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم الله يرجع يا حكم تابس عذابا قد انكس كيابي ساسبيتا وما أنت بتابعين قبلتهم كما كيبا مبين على قبل السكة كيبا لأك لكم ديركم ولي دين وما بعضهم بتابعين قبلت باب كما كي وصوصوا ما بداسوا بها القبلة وصوبا su kansu a tsakaninsu tafarkai ne daban-daban wala in ittabata hawa'ahu ko wallahi inda zaka biye musu rayukansu min badi ma ja'aka min alilmi bayan abin da yazo maka na ilimi shine wahayin na alqur'ani innaka idhal min adh-dhalimin ai ko da ka san cikin azalumai wannan ayat tana buƙatar sharhi mai dan tsayi kuma ana nuna min lokaci baka ina son dan bibiyo su daga cikin fa'idodin da Malam Ibn Usaymin ya kawo a cikin waɗannan ayoyi ko suna da yawa su ba za mu iya kawo su duka ba amma gobe sai mu kuma tashi akan wannan aya da ƙarin sharhi akan ta Ibn Usaymin ya ce cewa da Allah ya ummatar wasatan ya nuna wannan al'umma ita amma fiki ta kan duk al'ummomin da Allah ya yi a duniya zaka mu gode ma Allah da ya mutunta al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace da yace da takunu shuhada al-nas ya nuna mu adalai ne don Allah bai sa ka kai shida shi kana ne sai kana hadi baka al'ummar musulmi ta al'umma adila wanda dokokin ta gaba ɗaya na adalci kuma duk abin da azalunci ba ta ci shi yasa zaka ga mutum yana kiyaya da mu yana gaba da mu yana cuta mana amma in gaskiya ta dawo gefen sa sai mu koma gare shi sai mu ce shine namu a wannan sannan wannan ya nuna kenan al'ummar ita za ta yi ma al'ummomin annabawa shaida shi ma wannan karin falala ne da daukaka akan shi kuma namu annabi shi ka shaida akan shi yasa lokacin da yake haji yace ala hal balagt suka ce na'am qala allahumma fashhad yace to Allah ka shaida na isa musu sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin tsoro wannan mukamin kwarai da gaske lokacin da aka karanta masa suratul nisa har aka zo inda Allah ta'ala ke cewa kayfa idza ji'na min kulli ummatin bi shahid waji'na bika ala ha'ula'i shahida yace faltafattu fa idza aynahu tazrifa ko da nawai ga sai naga hawaye na kwarara daga fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana tana da girma a gare shi sallallahu alaihi wasallam sannan da Allah ya ce ma ta'ala qiblat allati kunta alaiha illa lina'lam ma yattabi'u ar-rasul sai mala usmini ce wannan ya nuna kenan Allah na jarabta mu bisa ganin damar sakan abubuwa don ya ga imanin mu ko ya ga hakurin mu ko ya ga na cewon mu ko ga istiqamun mu cewa za mu bi umarnin Allah ko ba mu wannan jaraba ta kan zo ta fuskar musibu ko ta zo ta fuskar dokokin shari'a ko dokokin shari'a da garanka kai baka so su amma Allah ya gani shi in baka so ba za ka ji ba yace kuma cewa illa lana alam mai tabi'u rasul ya nuna kowa kabbi kai aikin manzo sai in kabi manzon Allah haka ne kuma ko ba haka sallallahu alaihi wasallam shi yasa lokacin da aka sanar da sahabbai suna kuba cewa mun ga manzo Allah ya juya alqibla ya kalli Ka'aba basu tsaya sai suka sallama sallam ba a cikin sallar suka juya nan take daga arewa suka dawo suna kallon kudu U-turn 180 degrees yanzu kamar masallacin nan ne ba ga basu muke kallo ba kawai sai a ce duk mu juya mu koma mu kalle mu sai limai ya dawo bayan kenan eh sai ya dawo ya koma shiga wannan sahu na gaba amma su ga alama da basu guda ne don haka kawai sai ya kusa ya koma shiga gaba suka ci gaba da sallah a cikin wannan aya akwai hukunce-hukuncen ridda amma dai kun ga ai babu lokacin da zamu tsaya fayyace su min man yanqalibu ala aqibai maganar ridda ke sannan cewa da Allah ya maka da Allah ne ya imanakum dan mu kwantar da hankalin ba mu bukata sai mun kirge ma Allah abin da muke duk abin da muka yana Allah ba zai tozarta aikin ka wanda ka yi shekara 40 yanzu kai ka manta da shi yanzu haka kila akwai sadaka da ka taba yi shekara 18 ko 22 da suka wuce babu yadda za a yi ka tuna ta ko wanda ka ba sadakar yanzu ya tuna ma baka tuna amma a dalilin ta tun sannan kana cikin ta nema Allah har yanzu kai baka sani ba kuma a dalilin ta akwai ta in wanda aka yi baka tana da ranar alkiyama sadda mutane suke cikin zafin rana baka sani ba daka wa makan Allah li yudhi imanukum yana ba mu kwanci rankali cewa mu yi ta alheri bai bacewa alkhairu la yabda sannan mallam yace cewa qaddara taqalluba wajhika fi as-samaa tana tabbatar da gani ga ubangiji innani ma'akuma asbar wa ar bace mu Musa da ina ta da ku ina ji ina gani saboda kuskure ne ka kole mu Allah ji ko gani domin in kana gudun cewa yana ji yana gani yayi kama da masu rai da motsi to in kace bai ji bai gani ka kaunta shi nan da basu rai basu motsi so ka bar shi yadda yake kawai ka zauna lafiya yace kuma wannan aya ta nuna mana cewa daga kai sama bai ba mu nan ladabi ga Allah bane don gashi an fadi annabi yana yi kad nara taqalluba wajhika is sama mun ga yadda kake juya fuskar ka zuwa sama ashe kallon sama ba ladabi bane wajen addu'a
yayi wajen addu'a kenan
eh kwarai gashi fis sama lokacin da yake neman shinin ba addu'a ce ma yake ba amma yana neman fatahi ne shi kaman ma jira yake mala'ika zai sauko da waye ba addu'a ce yake yi ba addara taqallubu jika fis sama yani tatatalla'u ila alwahyi alladhi yarudduka ila alqiblati allati tardaha talati falawalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr almasjid alharam malaci kuma wannan ya nuna girman so da Allah yake ma annabin sa abu ne yake so sa ko rokawa bai ba amma Allah ce zamu yi baka mun mai baka aje sannan yace isbatu uluwillah wannan yana tabbatar da Allah na sama domin daga kan da yake don mene neman fatahin wanda a sama da saukowa da hukuncin ubangiji da bayanin sa daga sama kuma wannan aya tana nuna cewa fuska ita an mafi daraja cikin gabanka shi yasa Allah ya ce fawalli wajhi ai duk gaba ɗaya jikinka ake so ko amma sai ka ce fawalli wajhaka shatr almasjid alharam akwai su kunce kunce na fiqhu da naga in muka shiga cikin su game da alqibla to lokacin ba zai ishe mu ba tun da zuma Al-Habib ya nuna mana mudakata laka zamu sai anan idan muka karanta bisa sawaba Allah ya bamu iko aiki da shi idan muka kuskure ko tutube har shi muna roƙo Allah ya mana afa ya mana gafara ganar da mu ya bamu iko gyarawa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.